إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina gode wa Allah tabaaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya hada mu a cikin wannan masallaci na Juma'a dake garin Tudun Jukun a karamar hukumar mulki ta Zaria jihar Kaduna Najeriya a wannan safiya ta Lahadi 11 ga watan Zulhijja bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1435 wanda ya dace da kalandar bature 5 ga watan 10 shekara ta 2014 ina so in yi amfani da wannan dama in yi wa ƴan uwana musulmai murnan wato zuwan sallah babba ta wannan shekara da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mana ayyukanmu na ibada ya kuma yafe mana laifufukanmu ya kiyaye mu daga tuba-tubai ya kuma kare mu da ilimi mai amfani mai albarka wanda za mu yi aiki da shi don ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba a ranar kiyama kamar yadda nake so in mika godiya ta musamman ga shugabannin wannan masallaci limamanta ko limaman masallacin da sauran jagorori ga shugabatan ma na wato kungiya duka ina godiya gare su akan wannan karramawa da kuma ganin dacewar a zo a tunatar da juna akan waɗansu matsaloli muhimmai waɗanda al'umma take da buƙatar bibiyan su domin a ƙara tunatar da juna ina roƙon Allah ta'ala ya man jagoranci da ni da ɗan uwana Malam Sa'ad Abubakar wanda muka fi masa lakabi da sarkin musulmi wanda muke dama abokan aiki ne tunda shi yana Center for Islamic Legal Studies ne a nan Congo sannan kuma sai aka hada ni da Amir Dina kuma limami na Malam Husaini wanda bako bane kuma ma dai shine shugaban zama to ina roƙon Allah ta'ala ya datar da mu cikin dukan abubuwan da za a ambata lokacin gajere ne kwarai da gaske amma kuma ina ganin ba zan ce an kuntata ba domin minti 40 za a iya fito da waɗansu ƴan abubuwa ko da ko a gurguje ne saboda haka inda aka ji nayi gudu to kar a taka burki a kyale ne in tafi domin in dira inda ya kamata in kai kuma ina fata Allah ta'ala ya sa albarka cikin zaman kamar yadda muka sani ƴan uwa rikice-rikice da ke addabar Najeriya abu ne da ya damu kowa watakila shi ya sa ma maudu'in wannan tattaunawa ya zamanto rikice-rikicen Najeriya ko kuma matsalolin da ke aukuwa a Najeriya a kaddara ko kirkira wannan ko shakka babu abu ne da ya damu kowa babu wani mutum a Najeriya a yau face abin da ke faruwa ya dame shi illa iyaka an yi sabani game da dalilin aukuwarsu da kuma hanyoyin da za a magance su ina ganin anan ne aka sha bamban domin ko a cikin mu nan na tabbata idan da za a yi wa kowa interview a tambayi kowa me yake fahimta menene yake farar da ko yake sabbaba ko ya jawo abubuwan da ke faruwa sai an samu mabambantan ra'ayi haka nan idan an tambaya akan ma mukaddara mun ittifaki akan abubuwan nan ga dalilan su duk mun yadda iri ɗaya ne dalilan to amma sai muka zo kuma za mu yi magana akan wasu hanyoyi za a bi domin a magance su na tabbatar a nan ma sai an samu bambance-bambance na fahimta dangane da hanyoyin da za a bi don a magance idan muka dubi waɗannan rikice-rikice za mu ga suna da fuskoki mabambanta kuma abubuwa ne waɗanda kila inda za a zauna a nan wurin a yi ta lissafo abubuwan da ke faruwa na matsaloli ko na rikice-rikice kila zaman da za a yi na awa ɗaya da rabi ko awa biyu a yau da kuma a ƙara wasu awoyin irin wannan ba